وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddarta mana haduwa a wannan sahiya ta ranar talata yau muna 15 ga wata na Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda haka kin ya dace wa 26-27 din watan hudu miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun jiya muna cikin suratul humaza sura da take magana akan hana mutun ya zamanto iya da dabi'a ta gulma imana gulmace gulmace da tsegumce tsegumce da kormoto da sauransu suna daga cikin abin da addinin musulunci ya ja hankalin dukkan wani mutum mai imani namiji ko mace ya ga cewa ya rabu da wannan siffa saboda siffa ce wadda za ta bata maka lokaci a nan gidan duniya ka shagaltar da lokutanka gaba ɗaya akan yi da mutane da bincikan halin da suke ciki da bincikan yanayin da suke ciki sannan kuma ya hana ka aikata aikin da ya kamata kuma sannan ya gadar maka da tabewa da asara a gobe kiyama ta hanyar ɗaukan ladanka a baiwa mutanen da kai ta yi da su kai ta gulmansu Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar da muka karanta a jiya da farkon wannan sura Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawali na azaba wailun Allah yace alƙawali na azaba ya tabbata li kulli humazatin lumaza ga dukkan mutumin da yake yin ga yake yi da wani mana yake yin gulma allumaza wanda kuma wajen yi da mutane saboda ya ƙware hatta kai inda ma abun ba ma fadi yake da bakin shi ba daga allamzu mana yana kyahuci yana daga nuni da yake yi wa mutane ya taba wannan ya nuna mushi wannan ko da gehe ido ko da yatsa ko da kaza ko da kaza ko da wata ishara daga cikin isharat to wannan ubangiji subhanahu wataala ya hana mutum mai imani namiji ko mace ya zamanto ya dabi'antu da irin waɗannan dabi'a idan muka lura irin yakin da shedan ya mana zaka ga dukkan wani aikin da Allah ya haramta a gare mu sai kaga kuma dan adam ya hi soyuwa imana ya hi burge shi aikata irin wannan aikin yanzu an ka dauki misali yi da mutane in ka dauki misali irin su zumbe da sauransu zaka ga wani abu ne wanda kasuwar shi tana ci a cikin al'ummar musulmai zaka ga abinda gashi Allah ya hana kuma an faɗi maka ga irin matsalan da yake daga hatsarin da yake daga abinda zai iya jawo maka na shiga damuwa da rishin dacewa a gobe kiyama amma kuma sai kaga dan adam baya jin has akan irin waɗannan abubuwa fatan mu ubangiji subhanahu wataala ya sa mu hikarhin zukata mu aikata abin da ya kamata aya ta biyu ubangiji subhanahu wataala bayan ya ce wailul likulli humazatin lumaza sai ya ce allazi jama'a malan wa addada iya daga cikin dabi'ar da aka hana mutane shine mutum wanda allazi jama'a malan mutum wanda ya tara dukiya idan zaman to ta sabka akan alwalid ibn al-mughira ko wasu da malmalan ya ambata mana kajiya kenan dai almuhim mutum wanda ya tara dukiya sannan bayan tara dukiyar nan yahsabu yana tsammahani yana zaton cewa anna malahu cewa wai dukiyar da ya tara nan akhladahu wannan dukiya za ta sa ya dawama bimana tunda iya da kuɗi to baya da matsala sannan kuma ko kuma a wata tarjuma ta daban kace yahsabu anna malahu akhladahu shi yana shi dan adam yana tsammahanin cewa wai dukiyar da ya tara ya tsorurta a duniya wannan dukiyar za ta zamanto mishi sababi na ba ya samu azabar Allah subhanahu wataala ba ko kuma yayi tsammahanin cewa tunda dai ya tara dukiya to wannan dukiyar dama ita ce abin da ake nema a cikin rayuwa dan haka shi fa babu hiran ya mutu yahsabu anna malahu akhladahu dan adam yana tsammahanin cewa zuwa dukiyar shi ya zunnu kenan tsammanin dukiyar nan tashi za ta wanzar da shi ya ra'e ta rayuwa ba zai mutu ba wannan ita ce maganar da Imam Suddi ya faɗi Ikrima yake cewa yazidu fi umrihi dan adam yana tsammahanin cewa wai yawan dukiya da zai tara wannan abin zai kara mishi a yawan shekarun shi sai ubangiji subhanahu wataala yake raddi Allah yake mayar da martani cewa kalla la yunbadhanna fil hutama
kalla la yunbadhanna fil hutama wama adraka mal hutama
ubangiji subhanahu wataala yake cewa kalla aha abun ba haka nan bane ba tsammahanin da dan adam yake yi na cewa dan ya tara dukiya dukiyar shi zata dawamar da shi zata sa ya dawama ba zai mutu ba zai ta rayuwa ko kuma ta kara mishi shekaru Allah ya ce kalla ay raddu lima tawahhamahu al-kafir raddi ne game da wahamin da kafiri yayi na cewa wai zai dawama dukiyar shi ta dawama Allah ya ce kalla abun ba haka nan bane ba la yunbadhanna ay la yuqrahanna la yunbadhanna tabbas Allah ya ce za mu wurga shi kaga sa wanda za a yi gidan wuta ba sa shi ba da za a cikin karamci al'a dukan shi ne za a dukunkune shi a wurga shi ta jahannama la yunbadhanna fil hutama ay za a duke shi a watsa shi bi ma'ana a jehwa shi fil hutama a cikin wutar hutama idan ka ce hutama ita ce mai kararraye dan adam bi ma'ana wuta a karan kanta take kakkarye mutum to wannan wuta ita ce ubangiji subhanahu wataala yayi taladinta da dukkan mutumin da yake gulma dukkan mutumin da yake annamimanci dukkan mutumin da yake tara dukiya ba ta hanyar halal ba bai ciyar da ita akan abin da Allah yake so kuma yake tsammanin cewa dukiyar shi za ta iya amfana mishi wani abu a wajen Allah Allah ya ce al'amarin ba haka nan bane ba kalla la yunbadhanna fil hutama Allah ya ce aha tabbas za a kai shi zuwa ga wutar hutama sai Allah yake cewa wa ma adraka mal hutama mi yasarnar da kai abin da ake cewa hutama ita wannan wuta an kira ta da suna al-hutama yace summiyat bidhalika li annaha taksiru kullama yulqa fiha wa tahtimuhu an sanya mata suna al-hutama mai laqumewa bi mana tana laqume duk abin da aka sa mata kuma takakkariya shi bi mana dan adam idan aka bai aikata alheri ba aka doke shi aka jefa cikin gidan wuta jefa shi yake da wahala wannan wutar za ta kakkariya shi ta babballa shi lalle tabbas akwai kalubale mai girma game da abin da ya shafi saba ma Allah subhanahu wataala saboda duk wanda ya saba ma Allah ga irin abin da yake jira ga irin abin da yake jira shi Allah kiyaye Allah ce wa ma adraka Allah ce wa ya sanar da kai mal hutama abin da yake cewa hutama wa ya sanar da kai abin da yake cewa hutama mal yace anan at-ta'zimu ne li sha'niha bi ma'ana girmama al'amarin wutar ce da nuna maka cewa hatsari ne ba na wasa ba yan uwa musulmi ya ishe mu misali mu duba wutar da muke rayuwa da ita a nan gidan duniya da irin yanda take muke jin tsoron karta taba mu to wannan wutar ta mu ta duniya kashi ɗaya ce daga cikin kashi 70 na wutar lahira kashi ɗaya ne tak yanzu misali a ce mutum ya ɗauki hannun shi ya sa cikin murhu ya al'amarin zai kasance kaga al'amari ne wanda babu kyau wallahi mu tsorace Allah subhanahu wataala mu aikata ayyuka managarta wanda za su sa Allah subhanahu wataala ya tsiratar da mu daga wannan wuta Allah kai mu zuwa gidan aljanna Allah mana tawfiki to shi yasa Allah yake cewa wa ma adraka mal hutama wa ya sanar da kai abin da yake cewa al hutama sai ce
narullahi al muqada allati taṭṭali'u 'ala al afida innaha 'alayhim mu'sada fi 'amadin mumaddada
ubangiji subhanahu wataala yake cewa yanzu bayan an fadakar da kai cewa ga ayyukan da suke sa dan adam ya zamanto ya shiga wannan wuta to Allah sai ya ci gaba da bayani akan ita wannan wuta saboda dama hatta da annabawan da Allah ya aiko an aiko su ne saboda su yi gargadi ga mutane ku ji tsoron Allah akwai wata wuta mai kuna ku ji tsoron Allah kar ku aikata abin da Allah ya haramta abin da ake aka umurce ku ku aikata wannan kuma sai ya gadar muku da samun gidan aljanna to anan Allah yake jan hankalin masu imani cewa su nisanci ayyukan banna saboda kar su shiga al-hutama mecece al-hutama Allah ce narullahi wuta ce ta Allah kenan wuta ce mallakar Allah subhanahu wataala tashi ce al-muqadatu ay allati tuqadu wanda kuma wannan wuta ce wanda ma'abuciyar hurawa ana hura ta ana ziga ta kuma har a yanzu nan da ake magana wannan wutar tana nan a hure kawai jira ake al'amarin Allah ya zo wanda za a kai can a kai su can Allah kare mu amma tana nan wuta tana nan aljanna tana nan makhluqatani Allah ya halicce su suna nan aljanna tana nan tana jiran ma'abutanta Allah sanya mu a cikin su sannan kuma ita ma wuta tana nan tana jiran nata ƴaƴan Allah subhanahu wataala ya kare mu shine Allah yake cewa narullahi wuta ce ta Allah al-muqada wadda tana nan a gure malamai suke cewa allati uqidat alaiha alf am wanda an hura ta shekara dubu fahiya ghairu khalida wuta ce wadda ba ta limsawa bi mana ba a ce a ayyan ta danyi sanyi a bata sanyi kawai kowane lokaci hura ta ake to wannan wuta ubangiji subhanahu wataala sai yake cewa allati wadda ita wannan wutan tattali'u tana kaiwa alal afida zuwa ga zukatan duk wani mutumin banza bi ma'ana wutar za ta rika lasan zuciyar dan adam idan aka jefa shi a cikinta mun san kuma zuciya ita ce dan adam ko daga lokacin da aka ce babu zuciya kenan rayuwa ta yi mi rayuwa ta riga ta kare to amma ita mutuwa kuma a wannan lokacin ita ma babu ita mutuwa babu ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka sanya yan aljanna aljanna aka sa yan wuta wuta Allah subhanahu wataala zai sa wani mai shela yayi shela a cewa yan aljanna ku dawwama cikin jin dadi da nagartuwa da morewa fala maut babu zancen ku mutu a juwa a ce ma yan wuta su ma ku ci gaba da dandanan bala'i da bone da kaskanci da walakanci babu zancen mutuwa daga lokacin kuma mutuwa sai a kawo ta a siffa a yanayin wata dabbar da ake iya yankawa sai a yanka mutuwar yan aljanna suna kallo yan wuta su ma suna kallo kenan daga lokacin babu zancen mutuwa dawwama ce kawai in ma a cikin azaba in ma a cikin ni'ima to shine Allah subhanahu wataala alayhi ambata mana cewa allati tattali'u 'ala al-af'ida wadda take kaiwa zuwa ga bayan gangan jikin mutum za ta kai hatta zuwa ga kuma zuciyar shi saboda in ya taba zuciya mutuwa ya kamata yi to amma ba a mutuwa Allah ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul 'adhab Allah ya ce ɗan wuta duk lokacin da fatar da aka musu ta jikin su gangan jikin da aka musu a lokacin da ya zagwanye ya lalace ya zube ya kone ya zama gawayi Allah ya ce baddalnahum juludan ghayraha sai mu sake musu wani fata na daban mu sake musu wani gangan jiki na daban me yasa Allah ya ce liyazuqul 'adhab saboda su ci gaba da dandanan azaba wa kana Allahu azizan hakima, Allah ya kasance mabuwaye ne ko mai hikima a cikin duk abin da yake. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa haƙorin dan wuta daya ya hidu su hudu, haƙorin shi kawai kenan, dan wuta guda la'alla fadin shi da girman shi zai iya hin kasar Niger gaba dayan ta. Allah sai ya maida shi wani gungujejin halitta, a lokacin kuma sai a jefa ma gidan wuta saboda ita ma ta more da azabtar da shi. Allah kare mu. Al-Imam al-Qurtubi yake cewa anan wa khassa aw wa khassal afida, an kebanci cewa allati tattali'u, take lasan al-afida zukatansu. Yace me yasa aka ce zuciya? Yace li anna al-alama idha sara ila al-fuadi, saboda radadi idan zamanto ya tafi zuwa ga zuciyar dan adam mata sahibuhu, to mutuman zai kai zuwa ga mutuwa. Ai innahu fi hali man yamut wa hum la yamutun, kenan su waɗannan ƴan wuta suna cikin halin mutanen da ya kamata a ce sun mutu. Yanzu a nan gidan, a nan gidan duniya aka dauke ka aka hurga ka cikin gidan, aka hurga ka wuta, me za ka yi? Konewa za ka yi, ka kone ka mutu. Amma su za su kone su gasu su ɗanɗani bala'in, amma kuma halin magana ce ta mutuwa babu ita, magana ce ta mutuwa babu ita. Wallahi ƴan uwa, mu rika tuna wannan rana, mu rika tuna komawanmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lokaci ne wanda kuma tabbas zawwa zai, ba abin da zai hana shi zawwa. Sannan kuma abin nan da muka aikata a nan gidan duniya da shi ne za a mana sakamako. Idan ya zamanto alheri ne alhamdulillah, idan ya zamanto sabani ne kuma sabani haka ne, to kuma mutum kar ya zargi kowa, zargi kanshi. Fala talumuni wa lumu anfusakum, kar ku zarge ni ku zargi kawuna. Da haka mutum ya yi kokari matuƙa ya ga cewa kar ya afka ma kai, ya afka kanshi cikin wannan bala'in na tashin hankali. Allah kare mu. Shi yasa Allah ke cewa kenan can a wani wurin, Allah ke cewa summa la yamutu fiha wala yahya, sannan idan ya shiga wannan wutar la yamutu, shi baya mutuwa, wala yahya sannan kuma baya rayuwa. Rayuwar da mutum zai ta yin ta a cikin azaba da bala'i, ana mai gori, ana mushi, ana hantaran shi, ana islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Kaga wannan rayuwa ce wanda ba a kiranta da suna rayuwa, amma kuma ina rayi. La yamutu fiha wala yahya, shi bai mutu shi bai rayuwa. Kuma wannan ba abin da yake kai dadan zuwa ga wannan matsayin, shine zai aikata aikin da anan gidan duniya zai kai kai shi wannan matsayin. Allah kiyaye. Malai kara cewa wa qila ma'ana tattali'u ala al-af'ida, yake cewa ma'anar za ta rika lasa ko kuma za ta rika leƙawa ita wutar, ala al-af'ida zuwa ga zukatansu, kenan za ta leƙa saboda zuciya nan ne markaz, ma'ana nan ne cibiyar duk wani abin da dan adam aka raya mishi ne aikata, mai kyau ko mara kyau. To wannan mara kyau din da ya aikata, wanda har ya zamanto sababin shigan shi gidan wuta, to wannan zuciyar tashi sai wutan ya rika leƙawa yana lasanta, yana lasan zuciyar shi. Allah kai imagine kai kaman wani irin bala'in radadi ne da adam zai ji. Yanzu ka duba, hawa magana ce wani zai faɗi maka, in magana bata maka ba, inda kake ji zuciyarka ta kusata, ka kumbura gaban jikinka duka su sake yanayi da sauransu. Wannan magana ce kawai wani ya maka ta shiga da kunnanka, a ce wuta za ta rika lasan zuciyar dan adam. La haula wala quwwata illa billah. Allah kare mu. Allah ke cewa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira,
idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira.
A lokacin da wutar jahannama ta tinkaro, aka tinkaro da ɗan wuta da ita, ita wuta a karan kanta za ta rika cika, tana tumbatsa, tana bata rai, tana wani kururuwa. Allah kiyaye. Wallahi wajibi ne mutum mai hankali ya aikata aikin da zai zamanto mishi samun tsira a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mana dace. Sai Allah yake cewa, bayan ya ce allati tattali'u ala al-af'ida, yace innaha, ita wannan wutar da kuke ake bada labari alaihim, ga su ɗan wuta kahurai, musada ay mughlaqa, bi ma'ana in aka sa su wutan huwa, to wutan ruhaffa ce a gare su, kenan in aka sa su an rihe ta a gare su, kenan babu zance a ce ai ga wani ya gudu, kamar da ake sa mutum kaso a ce wani ya gudu, a babu wannan. In mutum ya shige ta ne kawai. innaha alaihim mu'sada, ita wutar ga su kafirai ta kasance ruhaffa ce a gare su, imana za a rihe su a cikin ta babu zancen wani ya tsere ko kuma wani ya tayi wani waje wanda ba wannan ba. Azaba ce kawai za a yi taji, narken azaba ne ko Allah zai tama waɗannan mutane. Bayan shi Allah sai yake cewa fi amadin mumaddada, za a azabtar da su fi amadin, a wani tafsiri a cikin wasu gimshikai mumaddada, wanda suke da tsawo, gimshiki mai tsawo, za a kukkulle su a jikin ana ta azabtar da su. Ko kuma a wani tafsiri suka ce fi amadin mumaddada, za a azabtar da su a cikin zamunna masu tsawo, bimana lokaci ne mai tsawo wanda ba a san ba yaushe abin zai kare. Kenan azaba ce mustamirra, wanda take mai wanzuwa mai ci gaba. Da haka wajibi ne mutum mai imani ya hankali da rayuwa, kar ya zamanto ka biya wa abin da zuciyarka take so, a nan gidan duniya ka aikata abin da kake so, duka ma ina rayuwa take, duka ina ma rayuwa take, duka in ka rayuwa baka wuce shekara 50, wata shekara 60, wata kaza wata kaza. Sannan kuma wannan shekarun ba lalle bane ka kai su a cikin yanayi mai kyau, yanayi nitsatsen yanayi ba lalle bane ba. Wani idan ka yaƙiya, wani ƙafar ka taƙiya, wani hannun ka yaƙiya, wani cutar hawan jini, wani tension, wani abin da ya shahi ulcer, wani wane ne gasanin da abubuwa tarkace kala kala, wanda abin da da za ka ga sai wanda yake lattijo ya ga yaro ɗan ƙaramin yanzu shine tension, shine ulcer, shine wane, ga dai abubuwan da suke. Haka mutum kar ya ruɗu da gidan ruɗi, ita ce gidan duniya, ta mantar da kai, ta shagaltar da kai, ta hana ka aikata abin da ya kamata a lokacin da ya kamata. Wallahi mutum ya tsaya ya yi abin da ya cancanta a cikin rayuwar nan, tun kafin rayuwa ta ƙare, ƙarewa za ta yi, kana so ko baka so, ka shirya ko baka shirya ba, ka kimtsa ko baka kimtsa ba, lalle tabbas rayuwarka ƙarewa za ta yi, rayuwa ta ƙarewa za ta yi, rayuwarmu gaba ɗaya ƙarewa za ta yi. Yanda muka zo muka zauna a wannan waje, za a zo a yi wata ranar Talata wanda babu kowane ɗaya daga cikinmu ana, duka mun mutu mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Me yayi saura abin da muka aikata a gidan duniya? Sallar da muka yi, azumin da muka yi, qiyamul layl da muka yi, karatun Qur'anin da muka yi, ayyukan alheri da muka gabatar, idan ya zamanto an gabatar da su. Sannan kuma da irin ayyuka na banza da mutum ya gabatar, su ma dai su ne za a ma ɗan adam lissahi a kansu gobe kiyama. Fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya irin waɗannan surori su zamanto kamar jan kunne ne a gare mu masu imani, mu zamanto daga cikin mutanen da wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ya zamanto aka karanta mana ayoyin Allah, aka karanta mana abinda Qur'ani yake nihi, wannan abu zai ƙara mana imani. Abinda muke na ba daidai ba zai sa mu bari, abinda muke na alheri zai sa mu ƙara, saboda mu samu mu dace da gidan aljanna, kuma mu samu mu nisanci gida wanda yake na wuta ne, Ubangiji subhanahu wataala nisantar da mu daga gidan wuta. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم دسونا الله من رحمه من جنكي wal asr, Allah yana rantsuwa da lokaci, wal asr Allah yana rantsuwa da lokacin la'asar. Innal insana, lalle tabbas kalan dan adam, ko kuma kace lalle tabbas dan adam, lafi khusr, yana cikin asara, dan adam yana cikin asara da tabewa. Sai Allah ya kebance wasu, sai ya ce illal ladina amanu, in banda waɗanda suka yi imani, ba tsaya anan ba, wa amilu salihati, suka kara da aiki nagari, ba tsaya anan ba, wa tawasau bil haqqi, suka ma junansu wasici, suka raka ma junansu nasiha, bil haqqi, da ruko da gaskiya. Sannan kuma wa tawasau bis sabri, suka raka ma junansu wasici akan ruko da hakuri. Wannan sura ita ce surar da al-Imam al-Bukhari ya mata babi mai zaman kanshi. Imam Shafi'i yake cewa inda Allah mai girma da buwaya bai sabkar da wata hujja ba akan bayi, sai wannan sura ita kadai yace lakafatuhum, da ta ishe su. Ita wannan sura duk da karancin ayoyinta, aya guda uku kacal, kuma sura ce makkiya, inda ba sabkar da wani abu ba sai wannan ayo guda uku kawai da sun ishi dan adam ya zamanto ya bauta wa Allah subhanahu wataala sannan kuma ya nisanci duk abin da Allah mai girma da buwa ya haramta a gare shi. Allah ya ce wal asr, Allah yana rantsuwa da zamani kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya hadi da shi da wasu daga cikin malamai. Wasu kuma suka ce wal asr, Allah yana rantsuwa da la'asar, lokacin la'asar. To nan rantsuwa ne Allah yake. Shi Allah mai girma da buwa iya rantsuwa da abin da ya ga dama. Ko? Kaga yace wa duha, yace wa shamsu wa duhaha, yace wa layli idha yaghsha, yace wa sama'i zatil buruj, yace kaza yace kaza. Karshe ma har yake yake rantsuwa da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahu. Ina rantsuwa da rayuwarka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, lalle kahuran suna cikin imuwansu, suna ta cikin imuwa da rashin sani inda aka sa gaba. To Allah yana rantsuwa da abin da yake dama saman ka'ida ta la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu. Ba wanda ya isa ya ce ma Allah me yasa Allah kai kaza, ko akwai wanda ya isa? La, babu. Ba wanda ya isa ya ce ma Allah me yasa kai kaza. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, amma mu za a tambaye mu gaba ɗaya, mu Allah zai tsaida mu ya tambaye mu me yasa muka yi kaza. Allah yake cewa yawma yajma'u Allahu ar-rusula,
yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ajabtum
wa ma ujibtum,
yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu madha ujibtum qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub.
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa yawma yajma'u Allahu ar-rusula, ku rika tuna ranan da Allah mai girma da buwaya zai tara annabawa gaba daya. Manzannin da su ne mafifita, su ne alama na tsoron Allah a cikin mutane, Allah zai tara su gaba daya. Sai ya ce musu ma za ujibtum, wai da me mutane suka amsa muku, an aika ku ku musu wa'azi, ku musu gargadi, ku musu nasiha, wannan gargadin da nasiha da kuka musu da me suka ba ku amsa? To yanzu annabawan kenan ko? Sannan kuma Allah ya ƙara cewa
falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin.
Wangi yake cewa falanas'alanna, fala ina muku rantsuwa da girmana da buwayana, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, ina tabbatar muku da cewa Allah ce sai mun yi tambaya alladhina ursila ilaihim, wanda aka aiko musu manzanni, a aiko mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko? To wallahi Allah sai ya tambaye ni, sai ya tambaye ki, sai ya tambaye mu gaba daya akan me muka amsa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Allah ce wala nas'alanna al-mursalina, kai ba ma ku da aka aiko ba annaba ba, su ma annaba Allah ce sai mun tambaye su. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, Allah ce za mu ba su labari, za mu ba su labarin rayuwarsu gaba daya bi'ilmin, a ilmance, wa ma kunna ghaibina, bamu zamanto fakakku ba wanda ba sa nan a lokacin da dan adam ya aikata abin da ya aikata. To daga kaga kenan mu ana tambayemu Allah, ba wanda yake tambaye shi, daga Allah yake rantsuwa da abin da ya ga dama. Sannan anan malamai suke cewa Ubangiji subhanahu wataala ya rantse da lokacin la'asar dan ya maka nuni akan mahimmancin da lokaci yake da. In kuma ka ce ya rantse da zamani, shi ma dan ya maka nuni akan mahimmancin da lokaci yake da a cikin rayuwarmu. Yanzu ga mu a raye, da hankalinmu, da kazanmu, da kazanmu, ni'imomin da Allah ya mana, yanzu wani irin amfana muka yi da wannan damar da Allah ya ba mu tun kafin wannan damar ta kufce? Ana faɗi ana maimaitawa, mutum nawa aka yi Ramadan da su wacce shekarar, amma a yau babu su. Babu katin cewa Ramadan wanda zai sake zauwa ni ina nan, ko kuma kai kana nan, ko kuma kukuna nan, ko muna nan, babu katin wannan. Daka me ka iya amfana da wannan lokacin da Allah ya nuna maka ta bangaren aikata aiki managarci, ta bangaren ciyar da mutane, ta bangaren kula da al'umma, bangaren sallah ne, bangaren karatun Qur'ani, bangaren istighfari, bangaren salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kamar wani irin aiki ne kai? Yanzu a irin wannan lokacin wanda ake ciki, za ka samu wani mutumin da bai san inda aka sa gaba a rayuwa ba, sai ya je ya sa tele gaba. Dama ana cewa za a kama azumi, zai sai kilan shi sabo, ya kai a mai selection na film daban-daban ko seri daban-daban wai wannan na rage tsawon yini ne. Me zai hana ka zauna kai istighfari? Me zai hana ka zauna kai salatu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Me zai hana in kallon zaka ka kalli tafsirai, nasihu, wa'azuzzuka, ga abubuwa nan daban-daban Allah ya kawo wani lokacin da kawai in ka ga mutum bai aikata alheri ba to kawai bai ga dama bane ba. Kafafen da suke nuni akan wa'azi da sauransu ga sunan burjik tashoshin, ga sunan burjik a saman satellite din, a saman ina ne wa'azi dare da rana sahi da madaci ake, ga radio na in ma baka da halin tele radio ma kuma irin salula el kararrama wanda ko ai kutar ba kai kasa ba, kawai danna zaka FM ka kama wa'azi a kaza, wa'azi a wuri kaza, wa'azi a wuri kaza. Ka duba misali yanzu irin radio Al-Huda kusan kowane lokaci wa'azi ne kawai ake yi. To duka waɗannan damammaki ne Allah subhanahu wataala ya bamu, wanda kuma bamu da wani uzuri ko wata hujja wanda za mu gabatar da ita a gaban Allah subhanahu wataala na cewa wai sako bai zo mana ba. Lalle tabbas mu yi kokari mu ci amfanin lokacin da Allah ya kaddarta mana rayuwa a cikin shi. Wallahi la yu'awwad, lokaci ne wanda ba a maida shi, ba a maimaita shi. In ya wuce ya wuce. Yanzu anan mun zo mun zauna ƙarhe 11, yanzu mun yi minti 31, yanzu minti 31 nan sun huta a cikin tsarin rayuwarmu har abada, ba za su sake dawowa ba. Kuma abinda muka aikata a cikin su za a tambaye mu a gaban Allah subhanahu wataala. Shi yasa abin wallahi iya da hatsari ƙwarai da gaske. Ka ɗauki lokutanka, awowinka a cikin abubuwan da ba amfanin duniya ba amfanin lahira cikin su. Shi yasa Allah yake rantsuwa da lokacin la'asar. Can da Allah ya ce wa duha, Allah yana rantsuwa da hantsi don a nuna maka mahimmancin lokaci. Sannan kuma Allah ya sake cewa wallayli idza yaghsha, Allah yana maka rantsuwa da dare a lokacin da duhu ya lullube shi. Sannan kuma ya ce wanda yake cewa washamsi wa duhaha, Allah yana rantsuwa da rana, sannan kuma da hasken da take ɗauke da shi. Kaga hudowar rana, faɗawar rana, lokacin hantsi, lokacin la'asar, duka Allah ya rantse da su. Me yasa? Saboda Allah ya nuna mana mahimmancin da lokaci yake da. Lokaci alwaqtu aghla min kulli shay, lokaci yafi komai tsada a cikin rayuwa. Saboda a cikin lokaci ne zaka samu kai sallah, a cikin lokaci ne zaka yi azumi, a cikin lokaci ne zaka yi karatun Qur'ani, a cikin lokaci zaka aiwatar da dukkan wani aikin alheri, yana da alaka da lokaci. Idan baka da wannan lokacin Allah ya amshi rayuwarka, ina kai ina aikata waɗannan ayyuka? Babu. Daka bi kokari mu amfana da lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddarta mana rayuwa a ciki. Sannan kuma nan Allah ya ce wal asr, iya da alaka, wasu malamai suke cewa da can da Allah yake cewa hafizu ala salawati,
hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin.
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa ku kiyaye salloli, ku rika yin su yanda ya kamata, was-salatul wusta, da sallah ta tsakiya. Wannan sallah ta tsakiya malamai suka ce ita ce salatul asr, ita ce sallar la'asar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i, misalin asaran da yayi, misali a ce yau an yi la'asar Allah kiyaye, namiji ne kai wanda ka kai ka zo masallaci ka zauna saboda barcin rana, saboda kasala, saboda wannan sallah haka kawai kabarta ta wuce, sai ka tashi kai kadai kai sallarka. Misalin asaran da kai, manzo Allah yake cewa kamar mutum ne ma'abucin dukiya, ma'abucin iyali. Misali ya tafi wani waje, ya tafi bulaguro, ko ya tafi gona, ko ya tafi kasuwa, ko ya tafi ina ne, misali sai ya dawo. Da ya dawo sai ya iske wanda suke cikin gidan nan nashi da matan shi da ɗiyan shi gaba ɗaya sun mutu. Gidan ya lalace. Kantin da yake da yake takama da shi a rayuwar shi, kantin ya kone. Bi ma'ana ka gane duk wani abin da yake takama da shi a cikin rayuwa yayi mi ya rasa shi. To wannan shine misalin asaran da mutumin da ya rasa sallar asar, misalin asaran da yake nan. Misalin asaran da ya kawo mutumin da ya rasa iyalin shi, ya rasa kadaran shi, ya rasa dukiyar shi, ya rasa duk abin da yake takama da shi. Ka ku lalle barin sallar la'asar a cikin jami'i ba karamin tashi hankali bane ba. Naka mu kiyaye. Ubangiji subhanahu wataala da anan ya rantse da zamani, ko kuma ya rantse da lokacin la'asar, sai ya ce innal insana lafi khusr, lalle jawabi ne wannan, kuma jawabul qasam ne. can an yi bayanin cewa innal insa lalle dan adam yana cikin asara. Allah ce wal asr, Allah yayi rantsuwa da zamani, to amsan da Allah rantsuwan da Allah yayi shine innal insana lafi khusr, lalle dan adam yana cikin asara, iya cikin tabewa, iya cikin nadama. Mutun ya zo duniya ya meje kafa ya yi ta aikata aiki irin da ɗan duniya bai da alakar aiki ɗan lahira, wannan mutumin ya tabe ya asara. Allah ya ce innal insana lafi khusr, lalle kalan dan adam yana cikin asara. Sai Allah ya ce illal ladhina amanu, in banda waɗanda suka yi imani. Kaga anan sai aka togace wasu kala daga cikin mutane. Anan malike cewa innal insana idha umira fi dunya wa harima, dan adam idan aka rayar da shi a gidan duniya har ta kai matakin da ya tsuha, to wannan mutumin lafi naqsin wa da'fin wa taraju'in, yana cikin ragowa da rauni da komawa baya. Yace illal mu'minina, in banda masu imani. Yanzu wannan mu dauke shi ta huska biyu. Huska ta farko, halittan dan adam a lokacin da aka halice ka, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin,
Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba.
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin, Allah shine ya halicce ku daga rauni, rauni dugumani ba kowa ba amma san ba waye kai. Shin Allah yake cewa
hal ata ala al insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura,
wai shin bai zo wa dan adam ba hinun min ad-dahr, wani takaitaccen zamani da wani lokaci da aka yi, lam yakun shay'an madhkura, wanda bai zama wani abin da ake ambata ba. Idan shekarar ka 30, idan aka dora na shekara 32 ba a ma san ba waye kai. Idan shekarar ki 20, a nan da shekara 22 da suka wuce ko 23 da suka wuce ba a ma san wace ce ke ba. Idan shekarar ka 50, a nan da shekara 52 ko da makamanci wannan ba a ma san waye kai ba. To me na rikicin, me na tada jijiyan wuya, me na nuna cewa ba ma yarda ni kamar ni za a ma kaza, alhali an zo an yi wani zamanin da duniyar ta ce ko babu kai babu ki, kuma haka za ka zo ka wuce ko ba abin da za a fasa. To Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa, Allah sai sanya bayan wannan raunin sai Adam ya shiga cikin yanayi na ƙarfi. A heka kana tasowa uruciya wane ne har ka kai inda za ka zamanto mutum mai cikakken ƙarfi. Yanzu da ƙarfin da komai za ka yi, Allah sai ka gangara. Misalin rayuwar ɗan adam kamar misali, kai ne za ka hau wani tudu, wannan hawan da za ka fara shi ne halittanka da aka yi. Kana hawa sai ka hau can ƙololon tudun ka ɗare sama, to yanzu ka cika. Yanzu daga nan komai za ka yi sai gangarawa, sai mi sai tsuha. Kuna jin cewa kuna masu jin kanku, kina jin cewa ke ba ya ke, kana jin cewa ba ya kai, in kai mai ƙaka ji gaɓanka gaba ɗaya suna ƙara, kowane gaɓa yana amsa yadda ya kamata. In ka huto titi ka daɗa gare ka ba kowa kashi, yau da gobe rayuwa tana tahiya da kai, sai ka ga gadon bayanka ya sunkuya, muryarka ta sake, jinka ya sake, ganinka ya sake, ɗanɗanonka ya sake, tahiyarka ta sake. Bal hasali bakka iya tsayawa da ƙafafuwanka, sai ka nemi agajin sanda za ka riƙa tokarawa. Ita ma aka kai wani matsayi tahiyan ya gagara, ban ɗaki in za ka ta yi sai an kai ka, sai an maido ka, in za ka kwanta sai an kwantar da ka, sai an tada ka. Kai dai ɗan adam ɗin nan da a wancan lokuta kake cikin ganiyar ƙarfinka, shi yasa wallahi babu kayan banza kamar duniya. Abinda maganin duniya shine kawai bin Allah, babu wani magani na biyu. Maganin duniya shine kawai ka bi Allah. In baka bi Allah ba kuma, to tabbas za ka yi nadama. Allah kiyaye. Wannan kaso na farko. Kaso na biyu, shi mutum mai imani yana da bambanci da kafiri. Mutum mai imani, yanzu misali kana cikin ƙuruciyarka, kina cikin ƙuruciyarki,
ko kina cikin wadata ko kina cikin kaza sai kike ta aikata ayyuka managarta qiyamul layli ne sallar nafila ce abin da shi azumin nafila ne kaza kaza ne a wadata Allah ya baki kina ciyar da dukiyarki kina abin da ya kamata taimakawa addinin Allah taimakawa ƴan uwanki sai aka waye gari Allah sai ya jarrabe ki da talauci to ho duk wani aikin alherin da kika saba kina yi sai an komo wannan ladan duk lokacin abin in yi sai Allah baki wannan ladan sallar da nace kika saba yi sai kika yi rishin lahiya ko kuma tsuha ya zo miki kasa ko ta rishin lahiya ta zo ta lullube ki to duk daren Allah sai an baki lada wannan ibada kamar kin yi ta daka mutun ya raya lokutan shi da yake da ayyukan alheri sai zaman to kola lokacin da ka kasa lokacin da ka gajiya lokacin da ka tsuha lokacin da Allah ya jarrabe ka da wani abu sai ka ga ladan ka iya nan wanzuzzi a gaban Allah subhanahu wataala ladan ka iya na iya tahiya so Allah yake cewa illal ladzina amanu in banda to na an ce kowa ya cikin asara sai ka ce in banda war suka yi imani imani da Allah subhanahu wataala sannan kuma wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari aiki baya zama aiki nagari sai ya zaman to yayi daidai da abinda manzon Allah ya zo da shi ya zama to an samu ikhlasi a cikin shi wannan shine aiki al'amalus salih wa tawasaw bil haqqi ya daga cikin wa iya cikin halayen su su waɗannan mutanen suna ma junan su wasiyaci akan gaskiya wani kaji tsoron Allah wacce kiji tsoron Allah mutun yi abinda ba daidai ba a mushi nasiha shine wa tawasaw bil haqqi kar ka ce a ni shikenan ba ruwa na ai dama Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum a ba haka ake nufi ba dole ne a cikin al'umma a samu masu kira a samu masu nasiha a samu masu gargadi a samu masu wa'azi mata da maza a samu mutane za su karantar da jama'a wannan shine abin da yake dole a cikin al'umma saboda al'umma ba ta tahiya daidai matakar ba masu nasiha da kuwa a cikinta ba ubangiji subhanahu wataala ya la'anci yahudawa saboda kanu la yatanahawna an munkarin
lu'ina alladhina kafaru min بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون
وبنجي سبحانه وتعالى كتالو عين الذين كفروا أن لا أنت وأن سك كافرت من بني إسرائيل لذا تكيم بنو إسرائيل سنة إيه يعقوب مانا يهودا وا لذا تكيم وأن سك كافرت أتكيم سؤال لا يا لا أنت يسوع من يسعى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبب السابع وألا دقيتر إياه كان ألا دسكي iya daga cikin abin da yake saba wa Allah da ƙetare iyaka kanu la yatanahawna an munkari sun kasance ba sa hani akan aikin kiyama bal fa'alu Allah ya ce bari ma dai suna aikata shi la yatanahawna an munkarin fa'aluhu Allah ya ce labisa ma kanu yaf'alun tar da irin wannan abin da suke aikatawa to a cikin al'umma mutane da kake gani kala kala ne mazan su da matan su idan ka ce an yi imani wato kuma tunanin mutane daban-daban ne za a samu wani mutum iya da son zaman lahiya wani baya son zaman lahiya wani ya san ya kamata wani bai san ya kamata ba wani zaka same shi iya da hankali cikakke wani zaka same shi iya da wauta wani zaka samu sakarci tare da shi da sauran abubuwa makamantan wannan duk lokacin da ya zaman to ga al'umma na sa to kowane irin kala za a samu to a tsarin Allah dole ya zaman to ana nasiha ana fadakarwa ana jan hankali saboda zuciyar dan adam a karan kanta dama tana da rafkana da shagala to an ana mata nasiha wannan abin sai ya rika maido ta akan turba wanda yake na kirki shine Allah yake cewa fa zakkir in nafa'ati dhikra kai gargadi a inda gargadi yake da amfani kuma sai zakkaru man yakhsha duk wanda ake da alamar tsoro Allah tare da shi tabbas zai wa'azu zai samu zai ji wannan gargadin to dole sai ana gargadi sannan banda gargadi ma tsarin musulunci akwai nizami tsari irin na al-hisba shine ake cewa ɗan hizba da Hausa tsarin al-hisba al-hisba shine tsarin da za a ɗauki wasu wakilai da za su riƙa zagayawa cikin gari a ga irin mutanen da suke wawaye wanda suke aikata abin da suka ga dama na saban Allah a bayyane ya zamanto a riƙa hana waɗannan mutanen irin aikin da suke aikatawa to iya daga cikin tsarin addini dai ya zamanto wa tawasau bil haqqi mu riƙa ma junanmu wasiyaci akan gaskiya ki zama mai wa'azi in zama mai wa'azi ka zama mai wa'azi gaba ɗaya mu zama to masu wa'azi a cikin abin da muka sani abin da muka ga mutun yayi ba daidai ba akwai damar da zamu iya mishi nasiha mushi nasiha wannan shine abin da yake wajibi akan kowanne ɗaya daga cikin mu sannan Allah yake cewa tawasau bisabri kuma suka ma kansu su kuwa siyi akan ruku da hakuri duk lokacin da mutun ya zama to yayi imani da Allah subhanahu wataala ya aikata aiki nagari yana kira zuwa ga wannan aiki to wajibi ne sai ya hakuri duk mutumin da bai bai da hakuri ba zai iya imani ba kaga yanzu misali hatta da wannan zaman da zaki zo ki zauna ki saurari karatu in ba guziri kika samu na hakuri ba zaki iya ba sai kiga ah bari in dan kwanta in huta ah bari in kalli kaza ah bari in yi kaza ah bari in je wajen su wacce da sauran abubuwa makamantan wannan wanda kohohin shedan ne wanda yake bude su ga dan adam saboda ya shagaltar da shi akan aikata aiki alheri da haka wajibi ne mutum ya zama to iya da tsaya da guziri na hakuri sannan kuma in kace zaka bauta wa Allah kin sa hijabi irin hijabin da addini ya yarda da shi zaki ji tsongoma zaki ji maganganu zaki ji gulma da tsegumi da sauran maganganu makamantan wannan wanda duka dole sai mutum ya hakuri zaki bayyana wa mutum cewa ya ji tsoron Allah kai kaza sai ya nuna maka cewa sannu masanin Allah kai sheki mai imani ko da makamancin wannan ko kuma sannu ustaziya ko sannu ustazu ko da makamancin za ka kalmomi irin na izgili da asaka kai ma dai kaman ka fasa abin da kake yi duka wannan yana faruwa sannan kuma a zo a sa ka gaba a tsare rayuwarka a sa maka ido baka isa ba sakat ka motsa duk abin da kai sai zaman to abin ordijur na tattaunawa mutane to duka iya daga cikin abubuwan da dole sai kai hakuri an ba kai hakuri ba sai a ce ah gashi abin an ba kuma yanzu kawai an kabari to wannan shine abin da wannan sura take karantar da mu ubangiji subhanahu wataala yake cewa wal asr Allah yana rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr lalle kallan dan adam iya cikin asara gaba daya in banda illal ladzina amanu in banda wadanda suka yi imani wa amilu ssalati suka aikata aiki nagari wa tawasaw bil haqqi suka ma junan su wasiyi akan ruku da gaskiya wa tawasaw bis sabri kuma suka ma junan su ruku wasiyi akan ruku da hakuri kenan ai hakuri kuma a rike gaskiya duk yanda kuka zo kuka hadu kuka hada kai akan ce za ku yi tahiyya daya amma tahiyyar nan ta ku ba akan gaskiya bane ba wallahi sunan tahiyyar ku sunan ta rushasshiyar tahiyya duk inda aka kai aka kawo rushewa za ku kulalace kuma ya zama to ku rika zagin junan ku ba Allah yana ba mu labarin waɗanda ya zama to a gidan duniya an yi ruha-ruha an ce za a yi tahiyya daya amma ba akan gaskiya ba za a je gobe kiyama a rika tsine wa juna rabbana ha'ula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun waɗanda suka bi da waɗanda aka bi za su rika tsine wa junan su za su rika tsine wa junan su anan kana ga cewa malami ne a shehu ne a wane ne ba za ka iya tanka mushi ba dan yayi magana kawai yace aika za kawai sai ku aikata me dalili a malam wane yace malam wane Allah ya turo maka shi a matsayin annabi a Allah ya turo maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai wakilci manzon Allah to yace maka manzon Allah ya ce ko kuma Allah ya ce kawai to waɗanda suka yi makamniyar biyayya za su je su rika tsine wa juna da su da suka bi da wanda aka bi da wanda ya bi wanda ya bin zai rika ce Allah wannan su suka batar da mu Allah ka musu azaba limki biyu tace Allah ce ai duka ku batattu ne ku kun bace su sun bace magana a musu azaba limki biyu wanda ba haraka ku bace ba ku yanzu duka a matsayin kahure ku ka zo sai yanda aka yi da ku da ka mutun yi hankali karkama wani kara akan harkan da ya shafi addini ya batar da kai yayi maka wasa da addinin ka da sunan kara a dan ka a ce ko kuma dan suwa ne kar su rabu da mu ko na makamancin wannan na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
بسم الله الرحمن الرحيم ده سورة الله من رحمة من جنكي وانا سورة مكية في قول جميع المفسرين اتكما قنا ده دكا ما لمن تفسير سكي قبادة تيما سورة مكية duk da cewa وروى البخاري انها مدنيه امام البخاري يا رويته تشوا ايتا كوم مدنيه ce amma dai magana mafi karhi sura ce wanda take makkiya ce sannan kuma wannan sura tana da ayoyi guda 8 kamar yanda muka ji farkon wannan sura Allah subhanahu wataala yake ce alhaqumut takasur ya shagaltar da ku at-takasur bi ma'ana neman tara duniya neman tara duniya ya shagaltar da ku hadisi yazo a cikin sahihu muslim Allah ƙara Allah sahihu muslim Allah ya rahama gare shi daga sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutarrif daga baban shi yake cewa ataitu annabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa yaqra'u yace yazo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zalla yana karanta alhaqumut takasur manzalla yana karanta alhaqumut takasur shi kuma yazo qala sai manzalla yake cewa yaqulu ibnu adama dan adam yana cewa mali mali dukiyata dukiyata saboda dukiya da ran dan adam suna hadu da juna kamar Allah ya ce wa tuhibbuna almala hubban jamma Allah ce kuna son dukiya so mai yawa bimana ran dan adam yana son kudi zuggira lin nasi hubbu shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث أنت بي أن تردى زوتير أن أدم دا سون كوئي سون دوكيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا دا كوئي دا إيا الله تي كواتي ترى يو الدنيا تراغ ذاك سامو دا كوئي دا زوتير أن أدم أحدسكي دا زونا شي سامو بحوشي كي تيوى dukiya gashin hanci bi ma'ana in kace zaka taba gashin hancin mutum kaga kai tsi zaka ga ida shayi ya zubar da kwalla saboda irin yanda abu yake da alaka da idanun shi to haka ita ma dukiya take da alaka da zuciyar dan adam to a wannan sura Allah yana jan hankalin mu akan cewa kar wannan abu ya shagaltar da mu bazan mance wani lokaci ni da wani muna tafiya saman hanya sai muka tsanci kudi a cikin leda a kulle jika guda da kuma wasu ɗancin garangar haka a cikin a kulle a cikin leda daidai inda muka tsanci kudin akwai wani lattijo a gehe yana zaune sai muka zo muka ce mishi baba buku yi yadduwa ba da muka faɗi mishi haka kai tsaye sai ce kudi ne sai muka ce eh sai ce ku kawo su wallahi wanda abu har yanzu annati na yana bani mamaki tsoho ne da gaske amma da aka zo aka ce mishi ba kai yadduwa ba kawai abu na harko da yace kudi ne aka ce kudi ne yace ku kawo su subhanallah zuciyar dan adam tana son kudi wanda zaka ga irin abubuwan da suke faruwa a cikin zamantakewan yau akwai matsaloli da dama wanda asalin su kudi ne dan adam yana son kudi wajen neman kudin da sai halakar da kanshi wajen neman ya jayo nesa ta zo kusa sai halakar da kanshi ko ya zamanto ya lalata rayuwar tashi a karan kanta a tun anan gidan duniya sannan kuma a wajen Allah subhanahu wataala hallo ya lalata rayuwar shi saboda kwadayin abin da ya shahi kudi da kai mutun sai yana ma zuciyar shi linzami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam yana cewa mali mali dukiyata in aka lalata ma ya tahada na kukula da abubuwa ba kukula da dukiya ba ku san zahirin dukiya ba ana tahada ana mali mali manzo Allah ya ce wahallaka ya ibn adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa zalika fa zahibun wa tarikuhu lin nas manzo Allah ya ce kai dan adam wai a cikin dukiyar da kake ta buga gaba da ita kana tada jijiyar wuya akai kana hura hanci akan ta hallaka min malika wai me naka a cikin dukiyar illa ma akalta in ba abin da ka ci ba ma akalta fa afnait kaci ya kare kaci kaje ka tsugunna halas ya kare aula bista fa ablaita ko kuma ya zamanto kayan da kasa tsumma kuma ya tsufa an jefa shi kina ya kare aw tasaddaqta fa amdait ko kuma sadakar da ka bada kazartar da ita imana ladanta zai wanzu da kai a gare ka har zuwa kiyama dai cikin uku nan ne cika cika sha sai ka gina kai wane ne sai abinda ka bada sadaka to wannan abin da ka bara sadaka shine kawai abin da zai dawo maka da kai. Amma dan ka ci abinci, kai jiki mai kyau, kai haske, kai wane ne, kana sheki da sauransu, a ina ce mako maka cikin ƙasa, cikin ƙasa ba hasab a ciki za a tona a saka abinda akai ake takawa. Ƙasar da ake ga kamar ita ce abu walakantacce da adam yake tattaka ta, to ba ma samanta za a je kamar sai an tona cikin ta za a saka a ciki. Daka dan me zaka je ka ci haram saboda ka ci abinci, saboda gina gangan jikinka ka ci haram, ka yaudari mutane, ka ha'ince su, ka zalunce su, ka ci dukiyar su saboda kawai ka ci tuwo. Tuwo hada kake gani duk yanda ake sai ka ci tuwo, mahma kana al'amr duk yanda ake ciki sai ka ci tuwo. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Babu wata dabba, babu wata halitta da take kai kawo abin ƙasa face arzikinta yana wajen Allah. A ran da aka busa maka rai a cikin cikin mahaifiyarka tun ma kan ka duro duniya, kai hankali har ka iya gane yadda ake neman kuɗi, ka iya gane yadda ake aiki, yadda ake wane ne, tun a lokacin aka rubuta maka ga abin da za ka samu. Wannan abin da aka rubuta maka kuma baka isa ba ka gitta shi duk zalamarka, duk haɗamarka da hawa-habanka, wallahi baka isa ka gitta shi ba. Iya abin da Allah ya rubuta maka, iya abin da za ka ci kenan. To me ne haɗama? Idan Allah ya kadarta miliyar ɗaya ce arzikinka, wallahi baka isa baka ƙara faran ɗaya a samanta, tana ƙarewa shi kenan. Kai iya adadin abincin da za ka ci Allah ya rubuta maka. Ba ku mutum sai shiga cikin koma ya wata biyu wata uku ba, ba ya ci abinci. Kuma an tabbatar da wannan kwancin da ya kawo ba maganar tashi ba ne ba. Mafi rinjayen zato kawai mutuwa zai. Amma sai ya ida adadin wannan kwanakin da aka rubuta mashi. Ashe shi abincin an abincin shi ya kare kahin wata biyu da ya mutu, sai a je a ta mashi karin ruwa. Yana cikin haka har ta kai inda zai mutu. Hatta da kalmomin da za ka faɗi a ilgi suke. Kalmar da za ka faɗi a ilgi suke. In magana ta ƙare haka za ka yi shuru. Kai iya adadin lokacin da Allah ya rubuta maka za ka kai su, wata ɗaya ne, wata biyu ne, wata uku ne, shekara ne, a ce ya shekara baya magana. Da ku yana magana a adadin kalmomin da zai faɗi ne sai ƙare. Ya ƙare su. Kominka a lissafi yake, da kar ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala don ƙoƙarin jayo abin da ba zai jayo a gare ka ba. Sannan kuma wani malami yake cewa mutumin da zai je ya yi sata, ya yi sata, misali ya saci abu kaza kuma ya mallake shi, ya ce gaugawa ne, dama Allah ya rubuta sai ya mallaki wannan abu. To amma ya tsaya ta hanyar da Allah ya rubuta ya mallaka ne ya gagare shi, sai ya ma kan shi gaugawa, sai ya faɗa cikin sa'a Allah subhanahu wa ta'ala. Mazalla yake cewa au malabista, ko abinda ka sanya fa ablaita, ya tsuha au tasaddaqta, ko kuma kai sadaka da shi, to wannan abin shi ne naka. Ya ce wa masu wa zalika, duk abinda ba wannan ba, fa zahibun wa tarikuhu linnas, kai dai za ka tahi, wa tarikuhu linnas za ka bar wa mutane shi su ci gaba da morewa. Imam al-Bukhari yake cewa akhbarani Anas, yake cewa Ali ibn Shihab, akhbarani Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mazalla yake cewa law anna li ibn adam wadiyan min dhahab, a ce dan adam ya mallaki dukiyar da ta kai wani kwari, wani kwari, katon kwari a cike da zinariya, wannan nashi ne kawai. Mazalla yace ahabba an yakuna lahu wadiyan, zuciyar adam da sai ya so ya zamanto kai wannan zinariya ina ma a ce kwari biyu ne ya mallaki ɗaya, ɗayan ma kuma zancen ya cinye shi bai taso ba, zancen kai ɗaya shi wasu cinye bai taso ba, amma yana gurin in ya mallaki misali miliyan ɗaya sai rika ina ma a ce san kai miliyan biyu, in ya mallaki biyu sai ce ina ma su kai uku, in ya mallaki uku sai ce ina ma su kai huɗu. Haka alhaakumut takasur, manzala yake cewa walan yamla afahu illa turab, ba abin da zai cika bakin ɗan adam ya ji cewa ya ƙoshi in ba ƙasar da za a turbuɗa shi a ciki ba, ƙasar kamari. wayatubu ila Allah wayatubu Allah ala man taba. To kaga anan dan adam ba abin da zai cika mishi bakin shi in ba abin da ya shahi in ba kasa kabari ba. Ke matakar ba mutuwa bai dukiyar nan ba wani fasa son ta bazai. To anan ana jan hankalin masu imani karda ka rike dukiya a zuciyarka. Ta zamanto wani abu ne na amfani Allah sa a hannunka zaka yi abin da ya kamata da ita kafin Allah ya amshi abin shi ko kuma dukiyar ta kare kai kuma ko kuma kai kuma ka kare. Wannan sura kenan za ta mana magana akan abin da ya shahi bai kamata ba dan adam ga irin tahiyar da take gabanka ga irin abin da yake jiranka ya zamanto ka zo ka miƙe kafa a duniya kawai neman duniya da ƙarya da ha'inci da yaudara da zalunci zaka yi dan ka tara abinda in ka tara ma ba ka da lokacin da zaka ci shi in ka tara ma ba ka in zaka iya cin shi in ma ho ya taru wai ko kuma ya taru ya kare yanzu ciri kake ka zo ka meke kafa ka zauna ka more dukiyarka sai mala'ikan mutuwa sai zo sai kwakwasa maka kofa kuma dole ka amsa dole ka bude kaga gashi nan shanciye ne wani yana cikin gina gidan da zai shiga an gina gida irin na alfahari za a fara rayuwa sabuwa sai mutuwa ta zo heta ta yi shi naka wallahi mutum idan abinda Allah sa a hannunka kai kokarin aikin alheri kai kokari kama kanka yara da kake gani kai kokari ka wasu tarbiya sannan kuma ka saba musu ɗan abubuwan da zai iya taimaka musu su yi demare a cikin rayuwarsu amma ba ya zama to ba kawai rayuwarka gaba ɗaya ba kama kanka tara din lahira na komi ba baka gina ba kanka komi ba kawai ya zamanto tarawa ne kake tarawa ne kake tarawa ne kake ka mutu ka fasa ka tahi ka bar su kai kana can kana amsa hisabin kuɗi su kuma anan suna nan sun meke kafa suna abin da suka dama da dukiyar da matan da ka bari da yaran da ka bari da haka wannan sura insha Allah ta'ala za ta zamanto matashiyar karatun mu a gobe kasancewar lokacin ya zo ƙarshe kenan sai mu dakata anan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله كنا تكررنا إن شاء الله وقسنا سنسام إيا باكين نقدر لا بس إيا باكين أبندا أكرمت أنا شيني أبندا ya tabbata an samu daga cikin magabata suna karantawa akwai ƙari da ne a wancan lokacin na waghfira waj'alni khayran mimma yazunnun wannan ƙari bayan bibiyan abubuwa ƙari ne wanda bai tabbata ba kenan addu'ar ga ta kamar haka Allahumma la ta'khudhni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun dukkan mutumin da ya aikata wani aiki na alheri sai wani yayyabe shi to dan ya tsira da imani shi ya tsira da aikin shi ya rika fadin Allahumma la ta'khudhni bima yaqulun Allah karka kama ni game da abinda wannan suke ambatawa waghfir li ma la ya'lamun Allah kuma ka gafarta mini ta ma la ya'lamun abinda basu ma sani ba saboda dukkan mutumin da kake gani kake tsammanin alheri tare da shi alherin ka sani a daidai lokacin da tabbas ba zai rasa aikata ayyuka da suke wanda basu da kyawu ba kenan abinda ya bayyana a gare ka ne to anan zaka rika roƙon Allah subhanahu wataala akan kenan Allah subhanahu wataala kare ka maka da abinda suke faɗi sannan kuma Allah ya gafarta maka abinda su ban sani ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah